This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanye na ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na safiyar yau Litinin 29 ga watan Janairu shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanun labarai.
Sakataren janar na kungiyar kawancin tsaro ta NATO James Stoltenberg ya ce ya kamata Ukraine ta ci gaba da samun tallafin da take bukata domin fafutukar Russia daga kasarta. Dubban ɗaruruwan magoya bayan ɗauraren tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan suka taru a sassan kasar a jiya Lahadi a wani gangami da ya kewaye kasar. Hukumomi a Turkiya sun kama wasu mutane biyu da suka harba wani mutum har lahira a jiya Lahadi a birnin Istanbul.
To bayan labaran duniya za ku ji cewa manazarta na ci gaba da fashin baki kan kalubalen da suka dabaibaye yaki da cin hanci da rashawa da yayi katutu a Najeriya.
Za ga waɗansu sun yi laifuffuka na ya kamata a ce an kama su, amma sanadiyar da sun ce sun koma jam'iyyar da take mulki sai ga an yi shiru kamar sun ma wani samu kariya ce ta musamman.
Haka kuma za mu kawo muku martanin gwamnati kan wannan batu.
Bai yiwuwa kawai a ce wai jam'iyya ce kawai za a ba laifi na wannan al'amari, dole ne a tsaya a dubi yadda tsarin demokaratiya irin namu na Najeriya yake.
Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za a kasance da shirin ciki da gaskiya na Sarfilu Hashim Gumel. To amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Sunana Hawwa Sharif, ga labaran duniyar. Sakataren janar na kungiyar kawancin tsaro ta NATO James Stoltenberg ya ce ya kamata Ukraine ta ci gaba da samun tallafi da take bukata domin fafutukar Russia daga kasarta. Ba haka ba kuwa Amurka da Turai da sauran sassan duniya za su dandana kudarsu muddin shugaba Vladimir Putin ya sami yadda yake so daga Ukraine. Stoltenberg ya kara da cewa hakan na kuma iya sa wasu gwamnatocin kama karya su yi gigin cin iyakar wasu kasashe da ke sassan duniya. A yayin wata hira da talabijin ta kafar labarun Fox a ranar Lahadi, shugaban na NATO Stoltenberg ya ce Beijing na nan tana sa ido tana kallon irin martanin da kungiyar ta NATO za ta maida ga mamayar da Putin din yayi a Ukraine sau da kafa. Ya ce Ukraine ne a yau gobe kuma ta iya kasancewa Taiwan. Haka zalika jiya Lahadi shugaban Ukraine din Volodymyr Zelensky ya ce samun koma baya a tallafi daga Amurka zuwa Kiev zai aike da wani mummunan sako gane yadda yan jam'iyyar Republican da ke majalisar dokokin Amurka suka hana shugaba Biden din tabbatar da ci gaba da samar da tallafin ga Ukraine. Dubban ɗaruruwan magoya bayan ɗauraren tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan suka taru a sassan ƙasar a jiya Lahadi duk da ƙoƙarin murƙushe sun da gwamnati ke yi. Suka kuma sha alwashin zaben ɗan takarar shi a babban zaben ƙasar da za a yi a ranar 8 ga watan gobe. Imran Khan, mai shekaru 71 a duniya, ya buƙaci masu zaben ƴan takara daga jam'iyyar shi ta Tehreek al-Insaf ko PTI da su shirya taron gangami domin zaburar da masu kada ƙuri'a a zaben ƙasa da na yankuna da ke tafi, da tuni aka yi zargin shirin tafka maguɗi a cikin shi da zargin sojojin ƙasar da tsuma baki a tsare-tsaren gudanar da zaɓe domin samun kafar yin maguɗi da sauya sakamako. Sojojin dai ba su ce ofan ba a kan wannan zargi. Dandazon mutanen da suka amsa kiran tsohon Prime Minister a jiya Lahadi ya yi daidai da sakamakon ra'ayin jama'a da ya nuna cewa Imran Khan shi ne ɗan siyasa mafi farin jini a Pakistan, kuma jam'iyyar shi ta PTI ce jam'iyya mafi girma a ƙasar. An kammala shari'a da ake yi wa wani jami'in diplomasiyyar tarayyar Turai ɗan ƙasar Swedish a birnin Tehran a jiya Lahadi, inda masu gabatar da ƙara a ƙasar ta Iran suka nemi hukunci mafi tsauri a kan mutumin da aka zaga da yi ma babbar maƙiyar Iran ɗin wato Isra'ila leƙen asiri. Mai gabatar da ƙaran ya ce mutumin mai shekaru 33 a duniya, Johan Fledros, wanda ke aiki da ɓangaren diplomasiyya na ƙungiyar tarayyar Turai, an tuhume shi ne da haɗa baki wajen zurfafa ayyukan sirri da gwamnatin Yahuda ta Isra'ila, cewar shafin labaran yanar gizo na ma'aikatar shari'ar ƙasar Mizan.
Tunan ba da jimawa ba, Hawwa za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan, Manazarta na ci gaba da bayyana yadda matsalar cin hanci da rashawa ke ci gaba da kawo tarnaƙi ga ci gaban Najeriya. Duk da yake gwamnatoci na cewa suna yaki da wannan ɗabi'a, to amma masu fashin baki na ganin cewa da akwai kalubale tattare da tsare-tsaren gwamnati na yaki da cin hanci da rashawa. Hawwa Sharif ta tattauna da wani mai fashin baki a Najeriya, Alhaji Adamu Makarfi, dangane da wannan batu.
Akwai abin da ake ce ma rashin biyan haƙi ga waɗanda ya dace a ba su haƙinsu. Ɗaya kenan. Na biyu, in ka kalli ɓangaren ma'aikatan gwamnati, yadda da aka ba su kariya ta inda yake in sun yi abu sai an duba yadda ya kamata an tabbatar da gaskiyarsu ko rashin gaskiyarsu a ɗauki hukunci a kai. Amma abin baƙin ciki yadda ake tafiyarwa yanzu za ka ga ma'aikacin gwamnati ya zama kamar almajiri, musamman 'yan siyasa in ya shigo shi gani yake ma'aikaci kamar wani abokin hamayyarsa ne, kuma ba wanda yake so ya ci zarafi za ka ga cewa ma'aikaci ne. Ɗaya kenan. Na biyu, wato duk lokacin da aka ce an samu mutum ya yi abin da ake ce ma cin hanci da rashawa, mafi yawancin lokuta za ka ga ba ma a kama irin waɗannan, ko da an kama sai dai ka ji kurari aka yi, amma daga ƙarshe ba za ka san menene ya faru ba. Kuma abin baƙin ciki shi ne za ka ga wani ya ɗanyi ɗan ƙanƙanin laifi, ka ga in an ma je ta ɓangaren shari'a irin hukuncin da za a yi mai za ka ji abin ya yi zafin da gaske, amma waɗanda za ka ga sun saci kuɗaɗe biliyoyin biliyoyi, ko da ma za a ɗauki hukuncin sai ga hukuncin bai dace ya yi daidai da irin laifuffukan da suka yi ba. Kuma yanzu wani abin da zai ba mutum haushi ne yadda ake tafiyar da harkar wannan cin hanci da rashawa, za ka ga waɗansu sun yi laifuffuka na ya kamata a ce an kama su, amma sanadiyar suna ganin cewa da sun ce sun koma jam'iyyar da take mulki a ƙasa sai ga an yi shiru kamar sun ma wani samu kariya ce ta musamman, duk wani irin laifuffukan da suka yi ba za ka ji an ce musu ta tafasa sauke ba. To irin waɗannan abubuwa suna taimakawa da abin ya ci gaba. Ga ɓangaren al'umma su kansu, za ka ga idan mutum ya saci kuɗi maimakon a ce ma ana kyamarsa, gani ake kamar ma ya yi abin arziki, ko a cikin al'umma za ka ga shi ake ladabtawa, waɗanda suke da gaskiya ma ba a ɗaukarsu mutane, kamar gani ake su ƙasƙantattu ne, maimakon a ce gaskiyarsu ya taimaka al'umma suna musu dibi na tagomashi, sai ga kamar ma su da suka yi gaskiyar kamar kyama ake, amma waɗanda za su ta ɗibi kuɗi su yi satar yadda ya kamata duk inda suka wuce ka gama masu ake shawa.
To anan kenan a iya cewa gwamnatoci da suka zo da na bayan da na yanzu a iya cewa ba da gaske suke yi ba game da batun cin hancin da rashawan, koko kana ganin a ƙila tafiya ake ha yanzu ƙila ba a kai wurin ba ne?
To ni gaskiya da farkon fari ni zan ce ba da gaske suke ba. Ai kin ga a bayanin da na yi a baya ta inda nake cewa wasu lokuta ma komai laifin da mutum ya tafka in baya jam'iyyar da take tafiya da mulkin ƙasa, idan ya hauro daga tashi jam'iyyar ya koma ta wadda take mulki za ka ga cewa an yi shiru. To kin ga wanda ma ya hauro an kyale shi, to ina kuma wanda yake ci a wannan jam'iyyar yake, ba ma za a taɓa shi ba. To kin ga nan sai mu ce gaskiya ita kanta koko gwamnatoci na baya da har yanzu da muke gani sai mun tabbatar mun ga abin da aka yi, sai mu ce su ma suna taimakawa.
Alhaji Adamu Makarfi kenan, wani mai fashin baki a Najeriya. To za ku ji martanin gwamnati kan wannan batu. To amma kafin nan ga Hawwa ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
Hukumomi a Turkiyya sun kama wasu mutane biyu da suka harba wani mutum har lahira a jiya Lahadi a birnin Istanbul da ake kyautata zaton ba sa rasa nasaba da kungiyar ISIS, cewar ministan cikin gida Ali Yarlıkaya. Tun farko da Yarlıkaya ya bayyana cewa harin wanda Ankara ta yi Allah wadai da shi ya faru ne da misalin karfe 8:40 agogon GMT a cocin Italiya na Santa Maria Catholic a yankin Siriyar da ke birnin Istanbul, inda aka kashe wani dan asalin ƙasar ta Turkiyya da 'yan bindiga suka kaikaita suka kuma kashe shi a daidai lokacin da yake shiga majami'ar. Da yake magana da manema labarai daga bisani, Yarlıkaya ya ce tuni har hukumomi sun gudanar da samami a wurare sama da 30 a sassan Istanbul. an kuma tsare mutane 47 zuwa yanzu da aka yi nasarar kamawa a samame da aka kai na ƙarshe. Wani jami'in yanki ya faɗa a jiya Lahadi cewa 'yan bindiga sun kai hari kan wasu ƙauyawa a yankin Abiye mai arzikin mai da ɓangarori biyu na Sudan da Sudan ta kudu suka ɗauki alhakin kaishe, inda akalla mutane 52 suka rasa rayukansu, da ya haɗa da wani ma'aikacin ayyukan tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu mutum 64 da suka jikkata. Har zuwa yammacin jiya Lahadi dai ba a san takamaiman sababbin kai harin ba. To sai dai an yi hasashen cewa baya rasa nasaba da wata takaddama da ake yi akan wani fili, kamar yadda ministan yatsa labaran Abiye Billy Scrooge ya shaida a kafar labaran Associated Press ta wayar tarho. Munanan tashe-tashen hankula na kabilanci dai ba bakin abu bane a yankin, inda 'yan kabilar Tuareg Dinka da ke makwabtaka da jihar Warab ke fama da tashin hankali akan batun filaye tsakanin su da 'yan kabilar Ngok Dinka daga Abiye game da yankin Anit da ke kusa da kan iyaka. Kot ya ce maharan da suka kai harin an bayyana cewa matasa ne ɗauke da makamai daga ƙabilar Nuwa da suka yi ƙaura zuwa jihar Tawarab a bara sakamakon ambaliyar ruwa da ya mamaye yankunansu.
Hawa sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. To, ministan watsa labarai na Najeriya Muhammad Idris Malagi ya yi tsokaci dangane da zarge-zargen kasawar gwamnati a sha'anin yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ya yi katutu a ƙasar, kamar yadda kuka ji a fashin bakin masu wato manazarta bayan kashin farko na labaran duniya.
To, gaskiya ne mutane suna da wato irin wannan kokwanto ko kuma a ce shakka na irin wannan abu. To, amma abin da za ka sani shi ne idan ka ce tun kai faro tun daga gwamnatin shi shugaba Muhammadu Buhari, ai kaga a lokacin ai akwai waɗanda suka samu matsaloli, akwai gwamnati guda biyu da suka samu wato matsaloli har aka tsare su aka kurkuku. Kuma ko yanzu haka akwai irin waɗannan waɗanda ake ta bincike ana ta abu. Wato shi sha'ani saboda dokokin namu sha'anin bincike na almuhadar da kuɗi abu ne mai wuyan gaske. Za ka iya cewa kawai wani ya ɗauki kuɗin jama'a, amma kuma gano shi haka sai ya zama babban matsala, saboda su ma su ɗauki lauyoyi, gwamnati ma ta ɗauki lauya a ta fama a kotu ana ta kai da komowa. Komin ƙudurin gwamnati ta kama mutum a lallai sai doka an kai ga ƙarshen doka. Kuma misali idan shugaban ƙasa ya ce duk wanda ya almuhadana a kama shi, ai ta ga za a je a gurfan da shi gaban kotu ne. To, idan ya je kotu kuma kotu ta ce ba haka ba ne, ka ga ai babu yadda za a yi, saboda ai gwamnati dole ta bata kuma ta bi abin da kotu ta ce, saboda dole ita ma ta bi doka.
To, shin masu binciken ne ba su iya bincike ba, koko su ne ba su sayar da za su samu ƙwararrun hujjoji ba, har lamari yake lalacewa a kotu ne, koko ina matsalar take?
To, Malam Murtala, ka san kamar da na maka bayani, ita gwamnati haƙƙinta ne ta ce ta je a je a yi wannan bincike. Idan aka yi wannan bincike kuma dole a gurfanar da su gaban kotu, ba wai kawai da za a ce kawai a je a kamo ka bane, a ce kawai ka kama ba mutum da ba mulkin soja ake ba, a ce ka ci kuɗi kawai zo ka je cikin gurguku. Dole a tsaya a je a kai mutum kotu, abinda kuma kotu ta ce shi ne za a bi dole, saboda ai wato demokradiya ake bi, ba za a yi kama karya ba, dole a bi mutane, a bi dokar ƙasa. Idan kotu ta ce wannan ya yi laifi, shi kenan ya yi laifi. Idan kotu kuma ta ce ba ta yi ba, mutum bai yi laifi ba, ka ga yadda gwamnati ke son ta bisani ta gurfanar da mutum, a ka ga abin zai zo da ɗan wuya kenan.
A can baya lokacin gwamnatin PDP mafi akasarin mutanen wannan bangaren suna zargin gwamnatin PDP da cewa wato tana ɗaurewa mutanenta gindi, musamman waɗanda suka aikata ba daidai ba, ko da an fara binciken su idan suna cikin wata jam'iyyar adawa da sun koma a cikin jam'iyya mai mulki sun tsira. Kusan wannan zargin ya biyo yanzu ya fada akan ita jam'iyyar kata AP ko kuma jam'iyyar APC mai mulki, wadda ake ganin cewa koda mutum ya aikata laifi muddin koda a waje yake, idan dai ya fada a cikin jam'iyyar to shikenan kamar ya hau tudun mun tsira.
To, ka san kamar da maka bayani, shi zargi in dai ba kotu bace ta ce an tabbatar da zargi, ka ga dai sunan shi dai zargi kenan. Dai da kake ganin ana cewa wani ya almuhadara da kuɗi da dukiyar jama'a, a kaga dai ba ɗaukar shi zawai kawai a je a ɗaure shi a kai shi wato kurkuku a ɗaure shi ko kuma a ce a masa wani hukunci ba. Dole dai tun demokradiyya ake yi, dole dai a kai a gurfanar da shi gaban kotu. To, idan har ba a je kotu aka tabbatar da wani zargi ba, kaga sunan shi zargi kenan. Bai yiwuwa kawai a ce wai jam'iyya ce kawai za a ba laifi na wannan al'amari. Dole ne a tsaya a dubi yadda tsarin demokradiya irin namu na Najeriya yake, ko me mutum yayi dole ne a kai shi a gurfanar da shi ya dauki lawaya, gurfanar da kin lawaya a je a fafata a can wurin duk wanda kotu tace gashi shine mai gaskiya. In aka tabbatar da misali mutum yayi laifi, to kaga ya tabbata mai laifi kenan. Amma yadda ake cewa ana zargin mutum yayi laifi, idan kotu tace bai yi laifi ba, to ya za ka yi?
Ministan watsa labaran Najeriya kenan, Muhammad Idris Malagi. To amma duk da haka, mai fashin baki Adamu Makarfi ya ba da shawara kan hanyoyin magance wannan matsalar ta cin hanci da rashawa.
Ayi adalci ga 'yan ƙasa, duk wanda aka kama shi da cin hanci da rashawa ai mishi hukunci daidai da irin laifin da ya kamata. Babu wata kariya akan ko wannan yana wannan jam'iyya ko yana wancan, duk wanda yayi a dauki kishin ƙasa a hukunta shi. Kuma zaka ga wani abin ƙarin bakin ciki, waɗansu za su tabka laifuffukan ko da an bayyanar ba su jin ma kunya, zaka ga sun zauna a madafan iko na inda yake waɗansu ƙasashe da suka ci gaba. Shi da zaran ma mutum ya ji alamomin cewar an same shi laifuka da kanshi, za ka ga ya ce ya sauka. Kai ko da ba shi ba, ko wanda yake ma ƙarƙashin shi, idan aka ce an kama shi da irin wannan laifuka, za ka ga shi wannan shugaban ma gaba ɗaya zai ga abin kunya ne a gare shi, zai ma sauka ya bar mulki. Saboda haka ni ina ganin a ɗauki hali na adalci, dama shi mulki baya ɗorewa ya zama ya inganta sai an yi adalci a cikinsa.
A gaida Alhaji Adamu Makarfi. Masu rari kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC, kuma a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga dan mutan gumin da shirinmu na ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Masu rarro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam. A yau shirin zai duba labarin wani shehu malamin Islama da ya fada komar ƴan damfara. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba labarin babban malamin addinin Musulunci Sheikh Muhammad Kabir Ismail, wanda ya fada tarkon ƴan damfara da sunan za su kawo masa lodin motocin shinkafa, inda ya miƙa musu miliyoyin kuɗin jama'a. Daga bisani suka kai shi wani gida a Kano ya kwana a shagon gidan. Washe gari ya shirya don kammala magana, sai aka shaida masa ba a san mutanen da suka cuce shi ba, kamar yadda Sheikh Muhammad Kabir Ismail ya shaida wa shirin ciki da gaskiya da bakinsa.
Hakika na haɗu da jarrabawa ne a lokacin da nake cikin kwamitin zaurawa na mai martaba Turba a 2015-16 zuwa 2017.
Wato tsohon gwamnan jihar Gombe Alhaji Ibrahim Hassan Ɗan Ƙwambo.
Ina daga cikin members da ya naɗa na zaurawa kwamiti. Yau wato shi ne wani ya kawo shinkafa, ana ce da shi Mustapha Zarewa daga Kano. To da ya kawo shinkafa mota daya, ni dai ban san shi ba, kuma babu wata alaƙa da ta wani ya haɗa ni da shi. Haka kawai ya shigo ofis ɗinmu na zaurawa kwamiti ya ba da wannan shinkafa, tsammaninsa cewar mu ne za mu yi wannan kontiragi na raba shinkafa da hatsi da sauransu wata gwamna bawa da ya ba wa ma'aurata.
A akalmu kalla faɗa mana shi wannan kwamitin mutane nawa ne a cikinsa ne?
Wai za mu kai mu 11 ko 12 fa.
Kuma duk malamai ne ko akwai wasu waɗanda da ba malamai ba?
Liman Gombe yana ciki, Allah ya ji kansa. Aliyu Dala yana ciki, Allah ya ji kansa. Baba Liman ai wannan kafi tsakaniya muna tare. Ina duk muna tare da kuma Sheikh Bashir Barhama ya roda na. Shi yana nan Abuja tare da ku. Da su ne da 'yan kwamitin.
Malam Muhammad Kabir Ismail, ka ce akwai wani mai shinkafa da ya zo daga Kano ya kawo shinkafa shigo ofis. Wani faruwa wannan lokaci?
A lokacin shi ya kira ni, muka zauna tare da shi, ya ce mun to ga shinkafa ya kawo mota daya, ko da tsammanin cewar wannan kwamiti namu zai karba ya ba wa mai girman gwamna a samu kontiragin ta hannuna ya fidda ni. Akan haka muka gina abun tun daga farko ni da shi kenan. Har kuma aka zo along the way bayyuhu batun da ba mu aka ba wa direct contracting din ba.
Malam Muhammad Kabir, a cikin tsarin aurar da zaura akwai sayan shinkafa ne da raba shinkafa?
Akwai kowane manemi za a ba shi buhun shinkafa daya da buhun masara da buhun gishiri da gado da katifa da kujeru set biyar da 20,000 nasa da 10,000 nata da turmi da tabarya da duk abin da ka sani ledan daki labule sulo ba abin da gauna bai ba to kaji da abin yake to sai ya zamana tsammanin mutane mu yan committee da gwamnati ya nada mu za a ba wa kwangilan waɗannan abubuwa shi isa ina menene akan cewar in ba shi dama ya kawo mai shi ma ya samu na samu ban san ko ka fahimce
ni ina ji amma wannan kabi mai sunan shi mutumin ne
shi wanda ya bani
ya kai zo da shinkafa
ko sunansa Mustafa Zarewa sai kuma Alhaji Umar Kunji
amma ka san shi Mustafa Zarewa
Mustafa ya kawo mun kayan sa na sai da mota daya ma yaje kara kawowa mota daya
ina ji ji mana bani ya bun ya faru daga nan da yazo yace gashi nan idan ka bashi hanya ya kawo shinkafa a siya a committee yana rabawa masu aure
ya kawo din na karba ni kuma ban samu kofa na cewar in kawo contract din shinkafa ba sai na dauki motar shinkafa sai na sayar wa Umar Kunji
wani dan kasuwar wani dan kasuwa ne a Gombe
eh Alhaji Umar Kunji sanan ne yana nan halar wajen Idi sai na sake gayawa shi wannan Mustafa mutumin Kano ya karo na bashi kudin sai ya karo wata mota daya na sake sayar wa Umar Kunji
wato dai ma Muhammad Kibir ka dai koma kamar mai sana'ar shinkafa kenan ka bar ma maganan committee da ya koma gefe
kan babu ruwansu da wannan abun da nake eh shi dai ya sani ina committee
eh
yawa to a hakan sai ga wasu kuma suka zo su wasu su uku suka ce mun suna da shinkafa mota hudu za su kawo ba fa Mustafa da Rayan ba kuma ni kuma sai na karbi kudi gurin Umar Kunji mota uku na hada da nawa mota daya ₦600,500 ga lauya kani na Atiku Ismail ya gani ga kani ga yayana guda biyu Ismail da Muntaka sun gani na sauke su a Bima Lodging Alhaji Yakubu Bello sabon kudi shine mai masaukin Bima Lodging ya san maganan ya ga mutanen tunda a lodging sana ajiye su aka na dau kudi na ba su za su kawo mota hudu ban san su babu alaka irin wanda ban san wancan ba har zuwa yau ba magana babu kuma inda zan same su tunda a lokacin ma babu radisa na waya balle a ce za a yi da ake kiransa tracking din su a haka na tafi Sokoto in je Katsina in je ina ina ta neman iska ba makama a haka kawai na dulmuya sai da yin shekara guda ban dawo Gombe ba
tun daga faruwar wannan lamari dai shehun malamin dai ya shiga damuwa matuƙa duk da yake wasu makusanta a gare shi sun yi masa gargadin kar ya baiwa mutanen kuɗin amma a cewar shi ribar da zai samu ce yake gabansa a lokacin
daidai kaman ba dan arewa biyun kuma haka suka zo su katti masu jiki wallahi alazimi ban taba ganin su ba su ma da suka zo office din kawai kuma in suka zo kaman wanda aka mun tune sai su neme ni ni kuma na yarda har na sauke su na ba su masauki muka yi wannan mu'amala
eh ma'ana suna jin Hausa sosai suna magana da Hausa
eh biyun suna jin Hausa haka an shirya musu abinci daga gida na yaya na muka kai musu na ce maka da barista a Tiku lauya kanina tare muka kai musu Bima Lodging
eh ka tina sunan akalla ka tina sunayen su
wallahi a lokacin kan ai mu'amalar ma gaba ɗayan ta da suke ta wuce gini da kwana ba aka gama ta gaya maka karka ba su kudi yace kun fa mummunan zato karka ba su kudi ina ta kaucewa ha kawai dauka na ba ni kudi na dai kawai samu riba kawo mun zan samu riban karsuwa
eh kageni ma'ana sun wato kamar sun dan yi sauki ga farashin mashin kafarin an kwata
da irin sun sauka da ita idan a kasuwa za ta kai 8,000 a lokacin da wani abu sun bar mun a 7,500 kage yana da 500,600
amma
kaji abin da yaje
ba wannan mamaki sun nuna ma shidar suna da wani stoko kawo shinkako da baki kawai suka yi ma zakin baki
kuma kana mutumin da yazo Gombe ya same ka kai baka je gurin sa ba kawai yarda da ganin abu kawai nace maka kawai sai waya ko an baka manta ba 2015 16 17 bana jin cewa za a iya tracking din mutum dan ba fara registration din ba lokacin
mutanen daga nan su ukun nan sun tafi akan za su turo shinkafa sai aka ji shiru koya akai
eh akan haka muka rabu da su za su turo shinkafa kuma ba ai hakan ba suka ce nazo Kano aka sauke ni yanzu ka in kace mun ina aka kai ni na sauka da bakin shagon wallahi tallahi na sura a lokacin ba yanzu ka bazan ya gaya maka ba
amma dai duk kudi kan an cake musu chance an ba su
sosai kuwa sai maka ga shaida kanina da yayana biyu ina nana ta wannan magana. Na zo ni aka ajiye ni a wani shago na kwana washe gari da zabinci da Allah wa'anda suke gidan nan kan ina suke nan sai ne ce wani gida an ce na yace ai ba gida bane. Shagon da ka ganin nan shago ne mu ma ba mu san su ba mun dai ga sun zo sun bude. Sukan zo jifa jifa gurin su bude shago. Na ce waɗannan din ba gidan su ba yace kware da gaske ban san su ba. Shikenan daga nan na shiga dimuwa.
Wato dai sun ya nuna ka faɗa hannun ƴan damfara dai kawai.
Shine amsar akar mu kuma Allah.
Ka san malami baka sa musu suna ba tukuna a idan.
Akan Allah.
To daga nan ya kai a Kano bayan an gano inda aka sauke kawa mutanen ma ba a san su ba.
Sai ne ta faman kokarin to yanzu yaya zan yi in ba wa Umaru kuɗi. Na dawo na samu shi excellency. Ta hannun SSG Allah ya gafarta masa Sulabage. Ya ce to Sulabage ya nema mun contract da ake yi na hanyar ruwa babba a rubuta sunana a bani warware wannan matsala. Allah bai kaddara ba har preja yayi yawa na masu kuɗi bangilar da tattal ba zai taimaka ba ta shigo hannu ba. Allah ya kaddara kuma maganar ta zama ta baci. Ka ɗauka kati zuwa gaba.
Wato da shi Alhaji Umaru Kunji da shi Mustapha Zarewa na Kano su ne suka fika a ƙara?
Kowa ya kai ni kotu kuma a EFCC.
A kan suna neman kuɗinsu?
Hannun EFCC suna neman dukiyarsu.
To daga nan ya kai?
Umaru Kunji ya kai ni High Court 7 shi kuma wancan ya kai ni High Court ɗin kwane ne shi ma ya rasu alƙalin. Nan High Court 3 ne ka nan wajen kasuwan mata dai. Ya ɗaure ni shekara 3 shi kuma High Court 7 ya ɗaure ni shekara High Court 2. High Court 7. High Court 2 ta daure ni wata uku. High Court 7 ta daure ni shekara uku.
A kan waɗanne dalilai aka daure ka?
To EFCC ta ce ta dogara ne da cewa na ce ni ɗan kwamiti ne. Ai shi ya sa su masu kuɗi suka yarda har suka ban kuɗi na cewar shinkafar da za ta zo ta ɗin nan kamar ma'ana tana da ƙarfin hanya kenan tun da ni ɗan kwamiti ne na gwamnati. EFCC sai ta kama ni da laifin cewa don me na fake ina kasuwanci na fake kuma da sunan kwamitin zaurawa ina fata ka gane. Yawwa to ka ji abin da ya faru kenan akan haka aka mun hukuncin kamar na yi damfara.
To Allah ya kauta. Shirin Ciki da Gaskiya zan tara dukkan mutanen da Malam Muhammad Kabir Ismail ya ambata. Kuma da yaddar Allah a shirinmu na gaba za mu ji daga gare su. Inda za mu ji bayan da malamin ya fito daga ɗaurin da alƙali ya masa, ya kuma fuskanci masu bin shi bashi suna neman ya biya kuɗinsu da suka sarwanta. Ƙalubalen nan ya sa malamin ya sayar da kadarorinsa baki ɗaya ya koma gidan haya. Amma kuɗin ba su isa ya biya manyan kuɗaɗen da ya karɓa ba don guna da wannan harka. Masu sauraro sai a biyo mu shirinmu na gaba domin jin yadda ta kaya. Yanzu a madadin Nasiru Adamuka da ya taimaka wannan shirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa muka kasance lafiya.
To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To na san ina a takaice sakatare garan na kungiyar kawancin tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya ce ya kamata Ukraine ta ci gaba da samun tallafin da take bukata domin fatattakar Russia daga kasar ta. In ba haka ba ko ya ce Amurka da Turai da sauran sassan duniya za su yi dandanar kudar su muddin shugaba Vladimir Putin ya samu yadda yake so a Ukraine. Stoltenberg ya kara da cewa hakan na kuma iya sa wasu gwamnatocin kama karya a duniya su yi gigincin iyakar wasu kasashen da ke duniya. Dubban ɗaruruwan magoya bayan ɗauraren tsohon firaministan Pakistan Imran Khan suka taru a sassan ƙasar a jiya Lahadi da duk ƙoƙarin murƙushe sun da gwamnati ke yi suka kuma sha alwashin zaben ɗan takarar shi a babban zaben ƙasar da za a yi a ranar 8 ga watan gobe idan Allah ya kai mu. Imran Khan mai shekaru 71 a duniya ya buƙaci masu zaben 'yan takara daga jam'iyyar shi ta Tehreek al-Insaf ko PTI da su shirya taron gangami domin zaburar da masu kada ƙuri'a a zaben ƙasa da na yankuna da ke tafi da tuni aka zargin shirin tarka maguɗi a cikin shi.
To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai can an jima da ƙarfe 4 na rana agogon Najeriya za a jima da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin. Sai kuma Dadi Balawe da ya tsara shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Charleston. Murtala Faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma assalamu.